This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Kage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare yau Juma'a 16 ga watan Fabrairun 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya za a ji yadda ƴan Najeriya suke kwarara kasashe masu makwabtaka da ita don kaucewa matsatsin rayuwa a sakamakon tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar. Sannan muna da rahoto kan take haƙƙi da kuma hana ƴan jarida walwala a ƙasar Malawi. Kamar kowace ranar Juma'a, Hassan Maina Kaina zai shigo da shirin Tubalin Tsaro wanda ya shirya kuma zai gabatar. Kuma a wannan makon shirin zai mai da hankali ne akan halin fargaba da al'ummar karamar hukumar Zaria suke ciki sakamakon tabarbarewar tsaro da kuma barazanar ƴan bindiga. Amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta mu ta wuni.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kafofin yada labaran Rasha sun rawaito cewar jami'an hukumar gidan yari na kasar sun sanar da cewa Alexei Navalny, mai tsananin adawa da shugaban Rasha Vladimir Putin, ya mutu a yau Juma'a bayan da ya kamu da rashin lafiya bayan ya dawo daga wani dan tattaki da ya yi don miƙe kafa. Sun ce an kira ma'aikatan lafiya domin su duba shi amma sun kasa farfado da shi. Jami'an sun ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin mutuwar dan adawar. Alexei Navalny dai ya kasance yana zaman gidan yari na shekaru 19 bisa zargin tsatsauran ra'ayi. An dauke shi daga tsohon gidan yarin da yake a yankin Vladimir na tsakiyar Russia zuwa wani yanki mai tsananin tsaro a garin Kap a yankin Yamalo-Ninets, mai tazarar kilomita 1,900 a arewa maso gabashin Moscow. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin kasashen biyu. A jiya Alhamis ne ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da maganar wannan shirin kulla yarjejeniyar, amma bai bayar da cikakkun bayanai ba. Fadar shugaban Faransa ta ce a lokacin ziyarar ta shugaba Zelensky, Macron zai kara tabbatar da aniyar Faransa na ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine da al'ummar Ukraine da kuma dukkan abokan hurdarta. Shugabannin tsaro na kungiyar kasashen NATO sun gana a jiya Alhamis a Brussels domin tattauna yadda za su ci gaba da goyon bayan Ukraine a yakin da take yi da mamayar da Russia ta yi mata tun kusan shekaru biyu da suka gabata. Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai a jiya Alhamis ya fada akan babban birnin asibitin da ke kudancin Gaza, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Harin da aka kai a asibitin Nasir da ke Khan Yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin Isra'ila suka bayar na al'umma su kauracewa wurin. Isra'ila ta ce ta bude hanyar kwashe mutane a ranar Laraba, kuma dubban mutane da dama da ke a cikin asibitin sun bar yankin. Kungiyar bada agaji ta kasa da kasa ta likitoci ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da umarnin da Isra'ila ta bayar, kuma ta ce ma'aikatanta a asibitin suna kula da marasa lafiya a cikin mawuyacin hali. Isra'ila ta kare shirin nata na bada umarnin ficewa daga yankunan zirin Gaza a duk yankin. Tana mai cewa gargadin na kare lafiya da kuma kare fararen hular Palestine ne. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya isa kasar Jamus domin shiga tawagar Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich, wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis, Blinken ya kai ziyara kasar Albania a karon farko a wani bangare na kokarin kara tabbatar da karfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar kasashen Balkan. Blinken ya gana da manyan jami'ai da suka hada da shugaban Albania Bajram Bagaj da Prime Minister Idi Rama, inda Blinken din yake cewa Dole ne in yaba da rawar da Albania take takawa na kasancewa ƙasa mai ƙarfi wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin da haɗewar yankin da ci gaban yankin. Wannan ita ce hanyar da za ta samar wa al'ummar yankin kyakkyawar makoma. Don haka mun ƙuduri aniyar yin duk abin da za mu yi don tallafa wa dukkan ƙasashen yankin da ke ɗaukar wannan tafarki. Akalla mutane 11 ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya Alhamis yayin wata gagarumar gobara da ta tashi a wata masana'arfinti a babban birnin India, New Delhi, kamar yadda kafar yada labaran Press Trust ta India ta rawaito. Hukumomin kasar sun ce gobarar ta tashi ne da yammacin rana daga ƙasa, inda waɗanda ke saman ginin ba su samu hanyar tserewa ba. An gano gawawwakin mutane 11 da suka kone ƙurmus daga baraguzan gine-gine, amma hukumomi ba su tantance su ba. Har yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba.
A gaida Zahra ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington Madala. To yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga makwabciyar Najeriya, Niger, inda matsatsin rayuwar da al'ummar ƙasar ke ciki ya fara kai ga wasu 'yan ƙasar ficewa zuwa ƙasashen masu makwabtaka da ita don neman na rufin asiri. Hamid Mahmud, Reka.
Ayyuka masu yawa ne 'yan Najeriya suka mamaye a ƙasar Nijar, musamman jihar Agas da ke arewacin ƙasar, wadda ta zame musu tudummin tsira a gare su sakamakon halin matsin rayuwa da suke fama da shi. Malam Lawal Usman, wanda yake aikin inki, ya bayyana dalilin zuwansa.
To ni asalina mutumin Zamfara ne, na taho na Agas ne akan sana'ar ɗinki. Lallai na buro ƙasata ne, na taho nan wurin domin neman abin da za ni kare wa kaina mutunci. Ana samun kuɗi bakin gwalgwado, mu da annan wurin muna samun abin da za mu ci mu sha, mu tura gida su ma su ci su sha, har a taimaka ma 'yan uwa. Mu'amala ƙasar da ba ƙabila ka bane, za ka zanna lafiya ba tare da ka tsawala ba ko an tsawale ka.
Shi ma dai Mala Hassan Abdulaziz, wanda ya fito daga jihar Kano, ya bayyana halin da ya sa ya baro Nigeria don zuwa Nijar.
Gaskiya harkokin kasuwa na ika ne. Sakamakon rashin jin daɗin Najeriya shine ne kuma na daina wannan harkokin na Najeriya na da Nijar. Nake gudanar da harkoki na a Nijar kuma komai ina tafiya daidai.
Tsawon shekaru dai ana ganin al'umman Najeriya da Nijar al'umma ce guda, kun banda takunkuman sai da yawo da ya shiga a tsakaninsu. To ko yaya mu'amalar su da 'yan Nijar? Mala Awalu, wani 'yan Najeriya ne cewa yayi.
Mu'amala ta da mutane muna zaune da kowa lafiya, kamar ina Najeriya haka nake. Ba na jin wani tunani ko irin kyama ko wani abu haka babu shi. Alhamdulillah ina zaune lafiya, babu wani tashin hankali ko taraddadi ko irin ɗaɗɗarin na a cikin yadda muke lafiya da muke gabatar da su na ma'ana. Ana samun aiki sosai.
Da yawa daga cikin 'yan Nijar na gamsuwa da ayyukan da 'yan Najeriya ke yi a ƙasar, kuma ƙasar Nijar za ta amfana da su wajen samun kuɗin shiga. Inji Mala Ahmadu, wani 'yan kasuwa ne a Agadez.
Yanzu ka ɗauki misali harka ɗinki wanga da kake gani 'yan Najeriya suna ta shigowa nan suna ta yi. Yanzu yau kana iya kai musu ɗinki yau da marita ma su ce za su kawo maka shi, ko kana iya kai musu ɗinki delan da kake so a wannan lokacin suna iya su maka shi su baka shi. To wannan shine kawai dalilin da yasa kake gani yanzu mutane duka suna karkata wajajen su, suna aiki ne bisa lokacin da ake so. Kuma da akwai sana'o'i sosai wanda suna shiga su nan gurin, suna samu ma ƙasa kuɗaɗen shiga sosai ma.
Wannan yanayin dai yana da alaka da faɗuwar darajar naira, yayin da kuma 'yan Najeriya suka yi burus da takunkuman ECOWAS da ta saya wa Nijar sakamakon juyin mulki. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To daga Nijar kuma za mu leƙa ƙasar Malawi, inda 'yan sandan ƙasar suka karɓe wayoyin tafi da gidanka da kuma kwamfutocin 'yan jarida su 14 masu aiki da gidan yaɗa labarai mallakin ƙasar Malawi Broadcasting Corporation MBC a taƙaice. Ana zargin 'yan jaridar da buɗe shafukan Facebook na boge da sunan MBC ta inda suke yaɗa labaran ƙarya a game da gwamnatin ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan jarida sun yi alawadai da yadda hana 'yan jaridar walwala tare da keta 'yancinsu. Ga Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Lamek Masina.
Kakakin 'yan sandan ƙasar Malawi Peter Kalaya ya shaida biyoci binciken da suke yi martani ne bisa ƙorafe-ƙorafe daga mahukuntan hukumar watsa labarai ta Malawi.
In the process of the investigations, we secured a search warrant from a court of law.
A yayin da muke gudanar da bincike, mun samu sammacin bincike daga kotu wanda muka yi amfani da shi wajen kwace kayan laturoni daga hannun waɗanda ake tuhuma, kuma na'urorin sun hada da wayoyi da kwamfutoci.
And the gadgets include phones as well as laptops.
Kalaya ya ki bayyana ainihin adadin mutanen da ake bincike da kuma yadda aka gano su da zargin aikata laifuka ta yanar gizo. Sai dai rahotannin kafafen yada labarai na kasar sun ce yan jarida 14 ne da ke da alaka da hukumar watsa labarai ta NBC, ciki har da waɗanda suka bar tashar su ma an duba na'urorinsu. Grayson Chapita, tsohon mai kula da labarai ne na NBC TV a Blantyre, yana cikin waɗanda ake zargin. Ya shaidawa biyo cewa a ranar Laraba jami'an 'yan sanda suka tilasta masa shiga dukkan na'urorinsa da ke da internet.
They searched my laptop. They were so much interested with my Facebook account.
Sun duba laptop dina, sun duba shafina na Facebook sosai, basu duba email dina ba, amma sun nemi hanyoyin sirri wato password na buɗe shafukan Facebook da sauran email da ke ciki. Sun ɗauki kusan mintoci 20 suna duba hotuna, kuma sun ɗauki siffofin abubuwa da dama na screenshot.
Close to about 20 minutes and they took some screenshots.
Chapita ya ce 'yan sanda sun da masa da na'urorinsa ne bayan da ɗaya daga cikin 'yan sandan ya ce ba su gano abin da suke nema ba. Wasu 'yan jarida da aka kwace wa na'urorinsu sun ki bayyana sunayensu saboda fargabar ramuwar gayya, amma sun shaida BOA cewa suna tsoron 'yan sanda za su samu bayanan sirri da suka raba wa majiyoyin labarai. Golden Matunga shi ne shugaban cibiyar yaɗa labarai ta kudancin Afirka a Malawi.
Something which is worrying because it puts them at a vulnerable position.
Wannan wani abu ne da ke damun su, domin yana sanya su cikin mawuyacin hali saboda duk abin da 'yan sanda za su iya shiga ko ma jami'an NBC za su iya amfani da su wajen cutar da sana'arsu, za su iya amfani da su wajen cutar da waɗanda suke ba su labarai.
Can be used to harm their careers, can be used to harm their sources.
Sai dai mai magana da yawun 'yan sandan kasar Kalaya ya ce 'yan jarida ba su da kariya daga kowane irin bincike na 'yan sanda.
Some of the people who we are following up are not employees of NBC.
Wasu daga cikin mutanen da muke bibiya ba ma'aikatan NBC ba ne, kuma ba za ku iya gujewa binciken aikata laifuka ba dan kawai kana ɗan jarida ko saboda kana wannan ko wannan sana'a. Babu wanda ya fi ƙarfin doka.
No person is above the law.
Kala ya ce 'yan sanda za su ɓoye dukkan bayanan sirrin da suka samu a cikin wayoyi da kwamfutoci da aka kwace. Ya ce za a mayar da na'urorin bayan 'yan sanda sun kammala bincikensu.
Hafiz kenan da fassarar rahoton Lamek Masina. To, kada a sha'afa masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan.
Na da bayani ya al'umma ko dan saurara, wajen da nake yi idan ka ji na kana ka lura. Dukan jagora idan yana da niyyar kwara, za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba.
Wale wale wana ta dauke kama kariya
kariya
magana gobe ba mu nema, idan mu ne yau magana gobe ba mu nema, ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa, dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba, tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba.
Wale wale mana ta dauki kama kariya
kariya,
yau ne magana gobe ba mu ne ba,
idan ka lura
madalla
zai kai.
Ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA African mita 102.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook, Instagram da X wanda a baya aka san shi da Twitter. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda ni Hassan mai na kaina zan jagoranta. A yau za mu duba irin halin bala'i da kuma masifar da al'ummar kasar Zazzau ke ciki, bisa yadda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da sassace su. Zina da matan aure, kwakkone wasu gidaje, kayan abinci da dai duk wani nau'i na keta haddi.
A yammacin zare gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa da addu'an duniya take nema. Alhaji Malam Isa garinmu an taɓa kashe mana mutum 55 rana ɗaya. Ya zuwa yanzu wannan garin da nake gaya maka dan agwai zai shigo ya zina da matanka kana kallo ba yadda ka iya. Ya zuwa yin wuce sati biyu kullun sai mun zina idan mutum hudu mutum biyar.
Mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro.
Bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe, kowa ya ga dama zai shigo ya zo ya abin da zai. Duk wanda aka koro daga can bai da inda zai je yanzu ya cika ran shi ba babaka in ba irin wuraren da su kuma gwamnatocin su ba su dau mataki ba.
To madalla, a halin yanzu dai al'ummar Kerawa, dutsen Abba Nazaria da ma mutanen baki ɗayan yankin yammacin Zaria na can na ɗanɗana kudur su a hannun 'yan bindiga daɗi. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya tattauna da wani mai magana da yawan wannan mutanen yanki.
To inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Mutanen Najeriya, musulman duniya, ku taimake mu da addu'a da halin da mazaban Kerawa ke ciki da dutsen Abba Nazari don muna jikin juna ne da kada jawat. A yammacin zari gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa da addu'an duniya take nema. Alhaji Malam Isa garinmu an taɓa kashe mana mutum 55 rana ɗaya. Ya zuwa yanzu wannan garin da nake gaya maka dan agwai zai shigo ya zina da matanka kana kallo ba yadda ka iya. Ya zuwa yin wuce sati biyu kullun sai mun zina idan mutum hudu mutum biyar. Jiya na kira jami'an tsaro, na kwana babbaci ba, na kira jami'an tsaro ya kai su 30 tun karfe 9 dare suka shiga garin Gwada ba su fita ba har karfe 3 na asuba. Sojojin ba su zo ba sai bayan mutanen sun fita garin nan sun kashe mana mutum hudu, sun kona mota da kaya za a tafi kasuwa da ita. Alhaji, maganar da muke da kai yanzu gidajen da sun kona a garin bai da adadi.
Kenan sun daina satar mutane yanzu?
Hadda sun kwashi mutum 45 banda wannan bannan suka mana dabbobi da awaki su kwasa. Sun shiga garin Bina sun tafi da mutum 30, sun shiga garin Dinki sun tafi da mutum 40, sun kashe mutum 2 a garin Tirin Amada, sun kashe mutum 2 Sabon Giran Ganye, sun kashe ango da amarya an zo shiga daki. Wannan na gwadan da aka kashe an kashe mutum 1 da matar shi an shiga shi dakin amarya shi kenan. Suka zo suka ce zo tafi ba tafi da shi amaryan da sun harbe shi. Wannan wani masifa ne yake su.
Amma aida
ina kira ga mai girma shugaban kasa, ina kira shi yake da alhakin soja a ƙauyen shi mai girma gwamna kuma ka taimake shi.
Ina sojin da aka aje
muku ba soja, ba
lokacin da aka yi wancan kashe 50
ba soja, ba soja yanzu, ba soja a mazaban mu na kira, ba soja a dutsen Abba, ba soja a inda duk ya kamata a ce soja kai dauki. Akwai soja a kada jawat wanda an yi ga abu tsakanin sojan nan a rafin tsanwa, an yi kidnapping da mutane, an kashe mutum 2 bai wuce kilomita 1 ba sojojin na musu zo ba. Me kake so Imani Isa?
Ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da aka ce.
Alhaji, mutanen nan sun fi karfin mu. Mutanen ne suka fito daga fara. Mutan barayin nan suka shigo gwadan mutanen banda sun kai mutum 200. Sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan 9. An kai musu naira miliyan 9. Suka dawo da mutum 6. Suna dawo kuma suka dauki mutum 38. Imani Isa, kake so mu? Rayuwar nan ana so mu bar wurin ne. Jiya Lahadi an waƙo mu an zo za tare express. Mun kai mu 20 da kyar muka iya control din mutane. Aka koma dan aji abin da gwamnati ta yi, muka yi musu alƙawarin cewa gwamnati ta turo jami'an tsaro dan kare rayukan al'umma. Mutanen nan su mutanen nan zuwa yanzu nan muke magana da kai kiran wanda har yanzu yanzu ba wani a gwamnati daga tarayya wanda ke shafe jami'in soja ko kula soja kai commission tsaro ma na kira shi daga ya sanin na san shi ka mun san magana da muke da kai yanzu zan wuce gaban gwamnati ƙara ga mu halin da ake ciki saboda zai tafi Abuja akan wannan abin. Wakilinmu na ƙaramar hukumar Oyo Gabi sun yi duk abin da za su iya yi, na gane abin ya fi ƙarfin su. Wannan abin magana ne na shugaban kasa, in zai taimake mu ya zo ya taimake mu, in kuma yana so a kashe mu gaba ɗaya za a kashe mu. Ko mutanenmu daga yau ko da lokaci za su iya zuwa su tsare SBS ko ba abin da za a yi, duk abin da ya faru wannan yawon gwamnati ne. Saboda wannan masifan ya kai masifa.
Ku yanzu me kuke so gwamnati ta muku?
Abin da gwamnati muke so ta yi mana, ta zo ta eje mana soja a Dinki, ta eje mana soja a Gwada, ta eje mana soja a Bina, ta eje mana soja a Tudun Amada, ta eje mana soja a Wuzata, daga nan an tara gabashin zari kenan.
Ai ba isassun sojojin da za a aje.
Malam jaji in aka ɗiba kwata a jaji sai su ce wannan abin wallahi. Saboda mutanen nan suwa ba su mutuwa. Saboda duk abin da ka san mutane za su yi na kare kansu sun yi abin ya fi ƙarfin su ne. mutane yanzu sun samu gwamnati ido su mu ke kusa da gwamnati nan mu ake zagi saboda an san muna tare da gwamnati saboda kullu lokaci ina iya magana da gwamnati amma ni ake ganin zafi na saboda ana ganin naki cewa komai ba daidai bane wannan abin da gwamnati yi saboda rayi daya ne in rayi tafiya tafi kenan ba zai yiwu a ce mutum har gidanka a zuwa kwace amfanin ka a izina da matanka kana kallo ba abin da ka iya yi in kai magana a harbe ka kwace dukiyar ka da ba siban tauce wannan so ina kira gwamnatin tarayya da mai girma shugaban kasa da ministan tsaro sun san halin da talaka ke ciki mutanen nan kuma sun zabe su da kyakkyawan zabe turbu da kyakkyawan zaton cewa bayar bene shi ba platinum bane zai zo kishin zai kishin mutanen don a kashe wannan ta'addancin ta'addancin wallahi tallahi in ya gama cinye mu zai cinye birane in ya gama cinye wallahi zai cinye birane ina kira ga shugaban kasa a gaggawan daukan mataki akan wannan abin duk wani mutumin da ya shafi harkan jami'in tsaro a kasar nan muna neman dauke ayyukan zariya in baka wallahi za ka ƙara da ayyukan zariya wannan shine gaskiyar magana ba maganar kira bane akwai gunduma biyu a zariya akwai gunduma daya a giwa akwai gunduma daya a gabe lokacin gaman to in ba a dauke mataki ba daga nan zuwa sati duk abin da ya faru wannan gwamnati itija in dai ba da gaggawan mataki ba wannan shine gaskiyar magana saboda fituwa na ya gagara mutane in aka yi salau akwai wanda aka faɗa mai cewa an kashe wani shi ya yanke jiki ya faɗi ya mutu an gode amarya nan da aka shiga da shi aka harbe amaryan suka mutu an zo an kashe mutum hudu an kona dukiyar mutane ana kallo mota kasuwa ta je a garin an injita kafin gari waye an kona motoci guda uku wannan wani masifa ne
a bayan nan dai gwamnatocin jihohin arewa maso yammacin Najeriya sun kakkafa kungiyoyin sa kai daban-daban domin taimakawa jami'an tsaro wurin shawo kan wannan matsala. To amma a cewar masanin tsaro Mejo Yahaya Shinku na ganin zaman yan marina da gwamnatocin jihohin ke yi wurin daukar mataki irin na bai daya baya taimakawa.
Kuma ba lallai bane ya zama kuskure in ma mutum ya ce sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka da jihar Katsina misali na samar da 'yan sa kai da suka yi wanda wannan ya sa su 'yan bindigan nan sun takura a wancan yankin sa iya yin hijira su yanko nan irin yankunan jihar Kaduna da ba dau irin wannan mataki ba su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama. Wannan shi yake nuna cewa to lallai ya kamata in za a irin wannan abin a rika yin shi bai daya domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe kowa ya ga dama zai shigo ya zo ya abin da zai duk wanda aka koro daga can bai da inda zai je yanzu ya cika rashin babu baka in ba irin wuraren da su kuma gwamnatocinsu ba su dau mataki ba. Saboda haka lallai wa'annan gwamnoni gaba ɗayansu na arewa ya kamata ne su haɗa kai su dau wannan mataki kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ta goya musu baya ya zamanto suna yin shi na bai ɗaya ta yanda in daga jihar Niger ana yi dan bindigan da yake tsamanin zai gudu ya zo jihar Kaduna sai ya zo ya tarama jiran shi ake yi. In ma a jihar Kaduna ne yake yana gudun zai je jihar Niger ko zai je jihar Nasarawa ko zai je Sokoto ko Kebbi to sai ya je can din ma ya tarar shi ma sun dau mataki jira ake yi. To wannan lallai zai kare lagonsu sannan ya kasance sojojinmu suna bi su ma suna ƙara kare lagon waɗannan mutane.
To kowane mataki mahukunta ke ɗauka don shawo kan wannan matsala? Malam Ubasani shi ne gwamnan jihar Kaduna.
Mun ta tunani mu ga cewa wannan abubuwa ya kamata mu yi a matsayinmu na gwamnati domin mu ci gaba da taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro da kuma ɗauke mana al'umma da ake yi da kuma kashe mana mutane da ake yi. To alhamdulillah an tattauna kuma mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro kuma kamar yadda ka sani abin sa muka shugabannin ƙananan hukumomi saboda a haɗa kai da shugabannin al'umma wato sarakuna da katai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka ko kuma garurruka domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mutanenmu. A kurare guda biyu a jihar Kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a buɗe babban wuri na sojoji a jihar Kaduna ɗaya shi ne za a ƙara a Binin Gwari sai kuma wanda za a yi a zangon kata kuma mun ba su wuraren da ya kamata su zo a kafa wannan rundunar sojoji da za a ƙara mana a nan jihar Kaduna wato akwai guda biyu da za a ƙara a Binin Gwari da kuma zangon kata in Allah ya yarda muna sa ran ƙara su zai taimaka domin a samu jami'an tsaro su ƙara yawa kuma a ɗauki matakai masu tsauri domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro.
A bayan nan dai gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya sun shirya wani babban taro na masu ruwa da tsaki a nan Abuja domin ganin yadda za a yi wa tufkar hanci a kuma kawo ƙarshen wannan aika-aika na rashin tsaro a arewacin Najeriya. Nastura Ashiru Shirif da ke zama shugaban gamayyar ƙungiyoyin na arewa ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani.
Zai bambanta wannan taro na taruka da aka saba a baya, wannan taro sai da aka zauna aka yi nazari tsawon wata uku ana aiki yadda za a tsara shekaran. Aka kuma tara bayanai na sirri daga jami'an tsaro da suke kai yanzu shugabanninsu da waɗanda suka yi a baya, da waɗanda suka yi a baya a baya. Sannan aka zauna da sarakuna suka ba da nasu bayanai, aka gana da al'umma daban-daban, jami'ai da ƙungiyoyin makiyaya da manoma da sauransu duk sai da muka gana da su. Sannan muka fitar da wannan wato manhaja da muke kallon za a amfani da ita wajen yaƙar tsaro. A cikin manhajar nan mun kula da yadda za a amfani da al'umma gaba ɗaya da sarakuna da malaman addini da ƙungiyoyi na kuma 'yan kasuwa masu sufuri da sauransu don tattara bayanai, da kuma ma yadda al'umma da kanta za ta taimaka wa al'ummar da aka kassara. Misali da ni da kai da muke aiki na ɗan rubin asirinmu, kowa zai kawo nasu irin gudunmawa a zai ƙauyukan nan da auren nan suka tarwata su a fara taimaka wa mutane, da kuma yadda za a fara gina zaman lafiya da suna tsakanin al'ummomin da suka samu matsala tsakanin su. Wanda wannan namu ne mu muka ɗauki za mu yi wa'innan ayyuka ba wai wanda gwamnati za su ɗauka ba. A tsarin nan ka gama yanzu gwamnatin da ware masa ayyuka da yawa ko da mutane ne ta wanda za ta aiwata a tare da jihohi da ganin koyi. Mu kuma mun ɗauki gaba da ɗaukar na al'umma nan da kan kwanaki kaɗan za mu ba ƙaddamar da abin da za a fara aiwata ba. Sannan ƙarshen su daɗi da muka yi shi ne yadda ita gwamnatocin suka yarda cewa kowa ya zai karɓi nasa, kuma suka ce za su ba da wakilai a cikin tsari ne da za a tabbatar da aiwatar da duk abubuwan da muka tsara din nan.
Nastura Ashiru Sharif. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokan aikina Isa Lawal Ikara da Halima Abdulra'uf, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina kaina. To, kafin mu yi sallama da ku, ga Zahra da labarai a takaice.
Kafofin yaɗa labaran Rasha sun rawaito cewar jami'an hukumar gidan yari na ƙasar sun sanar da cewa Alexei Navalny, mai tsananin adawa da shugaban Rasha Vladimir Putin, ya mutu a yau Juma'a bayan da ya kamu da rashin lafiya bayan ya dawo daga wani ɗan tattaki da ya yi don miƙe ƙafa. Sun ce an kira ma'aikatan lafiya domin su duba shi, amma sun kasa farfaɗo da shi. Jami'an sun ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin mutuwar ɗan adawar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana birnin Paris a yau Juma'a, inda Faransa da Ukraine ke shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro a tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Alhamis ne ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da maganar wannan shirin ƙulla yarjejeniyar, amma bai bayar da cikakkun bayanai ba. Jami'an kiwon lafiya a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai a jiya Alhamis ya fada a kan babban birnin asibitin da ke kudancin Gaza, inda ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu da dama. Harin da aka kai a asibitin Nasir da ke Khan Yunis ya biyo bayan umarnin da sojojin Isra'ila suka bayar na al'umma su ƙauracewa wurin. A jiya Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya isa ƙasar Jamus domin shiga tawaga Amurka a taron tsaron da za a gudanar a Munich, wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke jagoranta. Da safiyar jiya Alhamis, Blinken ya kai ziyara ƙasar Albania a karon farko a wani bangare na ƙoƙarin ƙara tabbatar da ƙarfin dangantaka tsakanin Amurka da nahiyar ƙasashen.
Masu sauraro, da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare na yau, Juma'a 16 ga watan Fabrairu na 2024. Sai kuma zuwa gobe da safen ku, idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Aji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. yanzu a madadin Zahra Aminu Kayyida da taya ni gabatar da shirin. Sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni Fiona wa Mai Nandubi, ta ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu take miki fatan a kwana lafiya, sannan a yi hutu ƙarshen mako lafiya. Ma'asala.